Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gaban Amurka Joe Biden ya nuna takaicinsa bayan ɓullar wani ƙuduri da ke nuna cewa kotun kolin ƙasar na shirin nuna goyon bayanta ga soke wani hukunci da ya ba mata dama su zubar da juna biyu, wanda ya samo asali a wani hukuncin da kotun ta taɓa yankewa a shekarar 1973. Yau batun da za mu yi nazari a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda wasunku suka ji a shimfiɗar shirin, shugaban Amurka Joe Biden ya nuna takaicinsa bayan ɓullar wani ƙuduri da ke nuna cewa kotun ƙolin ƙasar na shirin nuna goyon bayanta ga soke wani hukunci wanda ya ba mata dama su zubar da juna biyu, wanda kuma ya samo asali a wani hukuncin da kotun ta taɓa yankewa a shekarar 1973, wanda ake wa lakabi da Roe v. Wade. Wannan batu dai ana mai kallon wani abu ne da ke sharafage ga zaɓen rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa, inda za a zaɓi 'yan majalisar wakilan ƙasar. To sai dai bayanai da ke fitowa daga ɓangaren mahukuntan ƙasar na nuni da cewa kotun ƙolin ba ta cimma matsaya kan wannan batu ba, wanda shugaban Amurka Joe Biden ya kwatanta a matsayin wani abu mai tsauri. Ya ce abin yana damuna matuƙa a ce bayan shekaru 50 mace ba ta da zaɓi kan abin da ya fiye mata. Hakan na nufin duk wata matsaya da ta shafi abin da ke da nasaba da sirri ya zama abin dasa alamar tambaya. To yadda dai wannan batu ya sake zama abin cece kuce shi ne, jaridar Politico ce ta fara ruwaito cewa akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwa nan da wasu 'yan watanni masu zuwa kotun ƙolin Amurka za ta yi watsi da hukuncin shari'ar da aka yi tsakanin Roe v. Wade, wanda ya ba mata damar su zubar da juna biyu shekaru 50 bayan yanke wannan hukunci, inda za a bar majalisar dokokin kowace jiha ta yi gaban kanta kan batun, wato ko ta haramta ko akasin haka. Jessica Waters, malama ce a Jami'ar American University da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum.
Whether you can obtain an abortion as a woman in your home state will depend completely on where.
Tace batun ko mace za ta iya zubar da juna biyu zai danganta ne da jihar da take. Yasin da muka yi ya nuna cewa jihohi kusan 26 zuwa 28 ne za su haramta zubar da juna biyu idan kotun kolin ta cimma matsayin soke damar da mace take da ita ta zubar da juna biyun. Amurka dai na daga cikin kasashe 65 na duniya da suka halatta zubar da ciki. Masu fafutuka sun ce samun damar zubar da juna biyun wani muhimmin batu ne ga mata a al'ummar da suke rayuwa. Idan kuma har aka sauya matsayin hukuncin na Roe v. Wade, wanda ya ba mata wannan dama, sama da mutum miliyan 36 ne abin zai shafa. Laura Myers ita ce shugabar kungiyar nan ta tsarin iyali a nan birnin Washington DC. Ta ce matakin zai matuƙar shafar matan da ba su da galihu. Mata masu hannu da shuni za su ibin wasu hanyoyi, misali su hau jirgi su je wani wuri a zuban musu da juna biyun. Saboda haka abin akan mata marasa galihu zai ƙare. To ƙoƙarin ganin an haramta damar da mace ke da ita na zubar da ciki batu ne da masu aƙidar mazanjiya suka jima suna hanƙoron ganin an haramta. Amma 'yan Republican sun nuna takaicinsu kan yadda aka kurmata shirye-shiryen da ake yi na soke wannan dama, wanda ake yi cikin tsananin sirri. Mitch McConnell shi ne shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka. Ya ce a halin da ake ciki, akwai wani a kotun da yake yin barazana ga 'yancin gashin kan da kotun take da shi. Kwarmata wannan shiri ya sa ɓangarorin da ke goyon baya da masu sukar soke damar da mace ke da ita ta zubar da juna biyu sun fito da takubbansu daga cikin kube, don kwaɗaitar da masu kada ƙuri'a gabanin zaɓen tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Caroline Smith na ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin zubar da juna biyun. Ta ce bai kamata a ce akwai wani abu a cikin kundin tsarin mulki da zai ba da dama a kashe 'ya'yan da za a haifa ko aka daga aka haifa ba. Nan kuma Sophia Wolf ce wacce ke goyon bayan tsarin zubar da juna biyun take cewa idan aka soke hukuncin wanda ya ba da damar zubar da juna biyu, mata da yawa za su mutu. Sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya dai nuna cewa mafi akasarin Amurkawa na goyon bayan tsarin da ya ba mace damar ta zubar da ciki. To masu saurare da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Amma kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan takaitaccen sakon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiyya, harkokin fina-finai, kai har ma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo